Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 1 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji ƙarin haske kan gano wasu garuwaki masu yawa da aka yi a wani babban rami a jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya. Kamar kowane hantsin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, inda yau shirin zai tsora ne kan muhimmancin dogaro ga kai ga mata a zamantakewar aure. Awwal Garba kuma zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas, kuma sun kai har kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila, Laftanar Kanar Richard Hedge, ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa akwai wani babban kwamandan Hamas a yankin, inda ya tabbatar da kai harin ta sama. Sanarwar da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna Ibrahim Biyari, sannan ta ce shi ne jagora, abinda ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1948, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Hukumomin lafiya na Falasɗina sun ce akalla Falasɗinawa 50 suka mutu, yayin da wasu 150 suka jikkata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira. Sanarwar da kungiyar Hamas ta fitar ta ce babu wasu kwamandoji da ke sansanin, inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 400 ko kuma suka jikkata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ba za a iya tantance alƙaliman ba. A halin da ake ciki kuma, mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban, a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaƙa da shi, da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, inji su, wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-harkan Amurka. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI Christopher Wray da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa Christine Abizad ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya Talata, yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa-ido na Majalisar Dattawan Amurka, inda suka yi gargaɗin harin Hamas na Isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito, wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murƙushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samaman ne a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Zozo, mai magana da yawun kafar yaɗa labaran, ya shaida wa BOA Burmese cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani ɗan jarida da wani mai gadi. A wannan rana, sojojin Myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taɓa riƙe muƙamin ministan yaɗa labarai a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin muka muku kashi na biyu na labaran duniya, bari muka muku rahotonmu wanda zai kai mu jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan gawarwakin nan masu yawa da aka gano a wani babban rami a jihar ta Abia, al'amarin da ake dangantawa da aika-aikar 'yan fafutukar kafa Biafra. Lamida Abakar, gare ka.
Gwamnatin jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta tara manema labarai a baya-bayan nan ta sanar cewa ta gano wani katon rami mai dauke da gawakin jama'a, wasu ma gawakin babu kawuna. Akwai dai tarin gawaki na kananan yara da mata a cikin wannan katon ramin. Gwamnatin jihar ta Abia dai ta ce ramin yana cikin tsinkin garin al'ummomi na Umuluchi da ke kusa da wata babbar kasuwar dabbobi ta Lopanta a jihar ta Abia. Gwamnatin jihar ta Abia dai a cikin wata sanarwa ta ce abinda idanunta suka nuna mata ya bata mamaki matuka, musamman a yayin wani samami tare da dimbin jami'an tsaro. Gwamnatin jihar ta Abia dai ta ce hankalinta ya tashi matuka, haka kuma ta ce ba za ta yi wasa da wannan lamarin ba, za ta dauki matakan da suka kamata domin tabbatar da kare rayukan jama'a. Wani da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru da ke da suna Emmanuel yace,
"Back away because Nigeria is bad now, we need more security around so that we can take care of all those."
Yana cewa ne wannan abin tashin hankali ne na kashe mutane, kuma bayan kashe su a cire musu kawuna. Idanuwan mu dai sun nuna muna abinda muka gani, musamman na kananan yara. Wannan abin tashin hankali ne, kuma muna kira ga hukumomin Najeriya da gwamnatin jihar Abia da kada su yi wasa da wannan lamarin, su dauki matakai domin kawo karshen garkuwa da mutane da halaka dimbin rayuka.
The change is no good. The change is too bad for Nigeria.
Shi ma wani da ke makwabtaka da garin yace,
"To yanzu dai wannan gawaki dai kuwa da kuwa ne. Ya hada mutum harewa, ya hada Igbo, ya hada ma'aikata. Duk wanda suka gani kashewa suke, amma da kwanan ya kare. Ko wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji. Amma wannan gawar a ce wannan bangare dai bane.
Ina ne wannan lamari ya faru? Makwabtan Lobanta ne ko kuwa Lobanta?
Tsakanin Ojugbe ne da Lobanta. Wani kawai yana ce mai aje ana fito ma area na Leru, hankalin mu ya tashi da kuma kaji wannan labari. Sojoji sun zo da yan jarida sun sace wani ba sama iya ta daukan mutane, iya ta daukan cikin garke. Dama zo sun ce ba ta son kasuwan dare."
DSP Maureen Choma Chinaka ita ce mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Abia, na kuma tuntube ta ta wayar salula ta tabbatar da faruwar lamarin. Sai dai ta ce suna gudanar da wani babban taro da babban speto janan na yan sandan Najeriya kan tsaro a jihar Imo, amma daga bisani za ta neme ni. Masu sharhi kan harkokin tsaro tuni suka fara tsokaci.
"Sunana Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad daga Jami'ar Abuja. Sai wato abu in yana rani ya kamata a ce an yi kokari an dakile shi, ba a bari ya girmama har ya kai lokacin da ba za a iya maganin lamarin ba. Wato waɗannan mutane 'yan IPOB masu kira da raba ƙasa sun wuyansu ya yi kauri ya wuce inda ake tunani, an bar su suna aikata abin da suka ga dama. Wato duk wanda ya kasance baya tare da su, to rayuwarsa da dukiyarsa da komai nashi yana cikin hatsari, kuma gwamnati ba ta iya kare shi saboda kaman gwamnati a wannan yanki ta koma hannunsu ne, su ne gwamnati. Ai wato shi gwamnatin jihar Abia a wannan karan sai dai ma a yabe ta, domin ta yi rawar gani, ta yi ta maza sosai wajen fitowa ta bayyana cewa ga abin da yake faruwa. Wato ta bujirewa umarnin mutanensu da suke karfafa waɗannan tsageru kenan."
Gwamnatin jihar Abia dai ta zargi wannan katon rami inda ake garkuwa da mutane da kama su domin neman kuɗaɗen fansa. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kuɗinta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61, da kuma ƙarfafa ƙoƙarinta na rage yawan basussukan cikin gida, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Muhimman taron manufofin kuɗi, inda suka ambato wani muhimman taro da ake sau biyu cikin shekara goma, wanda aka gudanar tsakanin 30-31 ga watan Oktoba. Babban taron harkokin kuɗi na tsakiya da aka gudanar a birnin Beijing na ƙasar Sin ya rawaito cewa ƙasar Sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaminisanci kan harkokin kuɗi. Taron, wanda ya samu halartar shugaban ƙasar Sin Xi Jinping da Premier Li Qiang, ya bayyana cewa ƙasar Sin za ta samar da wata hanya ta warware matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan ƙananan hukumomi. Daga ƙarshe, kotun kolin Amurka a jiya Talata ta saurari wasu ƙararraki guda biyu daga jihohin California da Michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka shafukan sada zumunta, inda alƙalan ke ƙoƙarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana. Kananan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu, wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin Amurka, wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki. Toshe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi a kan kafofin sada zumunta don murƙushe masu suka. Alƙalan kotun, waɗanda suka saurari ƙarar kusan kimanin sa'o'i uku, sun mayar da hankali ne kan fayyace yanayi da za a yanke shawara ko jami'an gwamnati na yin aiki ne a matsayinsu na ƙashin kansu, yayin da suke toshe masu suka ko kuma suna yin wani aiki na ƙasa. Gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnati, amma ba masu zaman kansu ba.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ashe dai iyaye suna da rawa mai muhimmanci da za su iya takawa wajen dora ƴaƴansu akan bigiren da zai tabbatar da dorewar zaman lafiya da wadata a cikin zamantakewar aure. Haka kuma taimakekeniya tsakanin al'umma ko kuma makota yana inganta dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arziki, kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau, inda muka tattauna da malama Fatima Muhammad Watara, wacce aka fi sani da malama Dangana daga ƙasar Ghana, malamar addini, ƴar kasuwa, kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a ƙasar Ghana, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakanin mutane a al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata daga jihar Kano. To yau ma za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon jiya, inda Hajiya Sa'a ke cewa
na ce da cewa uwa ta dage ita ba ta da sana'a kuma ta gina ƴaƴanta ba, ta dogara da cewa dan zai ta dinga yi ƴaƴanta abu, ba ta koya musu cewa su nemi nasu ba, saboda gata sai ta faɗa ta dauki garin ki fita ko kuma in je tafi yawon bal ko makamancin wanda yana daukan magana. Amma idan ba ta cika nuna wa ɗanki je ka wajen mai wanda, je ka wajen shushena ko kuma je kai kaza, in sani na sani ke yi kai idan yi banki, in yi banki nan idan wani abin daji ke yin ba ta yi zai banki, idan kuma zama cewa lokacin shi zai ɗauka wa kansa kaya kin ga ya rage mutu wannan zaman.
Zan ka ciki, amma zan so mu dawo kan wannan Hajiya.
Malama Fatima, kina cikin bayani kafin na ka ciki, wato kina nufin sana'ar trader kamar kasa tumatir da tattasai?
Kaf har su girma kuma cikin kuma ma har a samu wurin kwana, zaki ga wata masobunga take jirkawa tana ice cream tana talla, amma ta yi sutura mai kyau, iyalinta kuma su yi sutura mai kyau, kuma tallan shi take kwadon ga duka, ayaban ga burde rogo du, zaki mata ba mu rena sana'a. A ta gane ma kin san kama makautan mu anan ga mata suna tuka taro-taro, suna meti, suna tuka babban mota na mai, suna tuka babban mota na tipa, mata fa kuma wallahi amintattun mata ne kuma kamilallun mata ne, saboda ba ta son ta yi fasikanci ta zubar da mutuncinta. Makaniki duka matan Ghana suna yi, to shi ke barin mace ki huce makanki ta kaici, kuma sana'a mace yana da kyau, yana barin mace wurin ibadanta ma tana natsuwa. To shi ke ga yawancin arewanmu Najeriya, Nijar, mata suna wahala, namiji kuma ya kawo masa matsala, don kai baka da shi, kai ne kuma ka aje mata, kai ne kuma ka hana su sana'a, isa dole sadan rayuwa ya yi ma namiji tsanani har ya kai ga iyalinsa gida.
Hajiya Sa'a,
a ra'ayinki kina gani matan da sun fi samun abin na kansu kenan fiye da na yanzu?
Gaskiya ne, gidan talakawa ba? Sai ne gidan talakawa sai ki je unguwa guda ɗaya ne a wajen mutum goma ko ashirin, domin ya ki samu mutum biyar masu cikakkiyar sana'a. Amma idan ya zo ƴan boko ne to shi na fi aiki. Kuma yanzu aiki ma baya cewa sai fara da sana'a.
Haka.
To amma idan ya zo kina sana'a kuma sai a sa miki ido, ba ki taimaka mana ba, ba ki mana kaza-kaza ba, ba ka taimaka wa kowa. To idan ya zama cewa yanzu ka banga gida dinkin zanin gado yin da ƴan China ɗin nan, na zo a gidajen mutane ana yawon mu, dinkin zanin gado wani mai fulawoyin nan, dinkin matasai mai fulawoyin nan, kin gane, dinkin takalma, dinkin hula, duk irin ku saka kwarashi, wallahi kusan za ki je gida ana hira, amma kowane sana'ar ta.
To amma Hajiya, kamar lokaci ya sauya, waɗannan abubuwan ba a fiye damuwa da su ba, kina gani akwai wasu sana'ar da za su maye gurbin waɗannan?
To kai da ma shi ne matsalar da aka samu, kowa ya bar sana'arsa ta gargajiya, ya saki hannunsa a jan tsohon sana'a. Yanzu abin da yake akwai yanzu annan ka, idan kana da ƴar uwa ko maƙociya ko wuta, to ka kwantar da kanka ka nuna kana da sha'awa. Idan kana da sha'awa, saboda haka idan kamar mai ɗinki na gaya miki, za ta iya ba ki haɗin ɗinki, za ta iya ba ki sa gofi, duk irin waɗannan abubuwan idan ta baki wannan za ki samu na abinci. Idan ta yi ɗinki wani ba ki aikin kalmasa, bari duk ƙasar da yake ta zama yanzu ya zama gashi-gashi, za ki koyi kitso. Idan kuma cewa ba ki da jari, kin gane, saboda haka sai a ɗan ɗauki ɗan jari a baki, musamman halin ki da halin kinki. Idan aka baki ɗan jari, akalla ba kasar ba baki 30,000, don gaskiya 10,000-20,000 ba sa jari, saboda da yinki da ya cinye ba za ku yi.
Malama Fatima, to ina mafita
sana'a kamin mace ta shiga gidan aure ta koyi sana'an hannunta sannan ta shiga gidan aure domin yawancin mu gana kamin mu yi ma iyalin mu mata aure mun tumba su sana'an hannu ba she dai ta je fatauci ba a'a ta san yanda za ta dinka zare ta dunka shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yasa koda ta shiga aure in ta huta wata daya ne ta kama dukan an yi aure budurwa fa ta shiga aure in ta huta sati hutu ne ya kamata ta fita ta kama aiki don ta san ba ta zo zama bane ranan hutu shine kwanciyar kabari Allah ya samu lafiya da wani
Hajiya Sa'a
amma idan aka baki jaran nan ciwo ga shi ke amfani ni ce tara dai ni zaki ma tukunna ni yanzu ne dinnan a kalla na ba mace ta yi 20 jari in shekara ta yi kwashe ni ba kika ba kudi ba ban san bi dai dan harfa sai da miji ne kawai mun halarci amma duk matan da babu wata mun halarci
maganar da nace zamu dawo kansu kenan dazu domin zaki ga yawanci dangi da ba su da karfi idan aka tallafa musu aka ce to an dora mutum akan sana'a sai kiga gobe kuma an sake dawowa mai yuwa sai a ce mutumin baya kyautawa domin ya ga halin da suke ciki na wahala amma kuma baya a gaza musu duk da cewa a baya ya bayar da sari ba a ci gaba
ba a
yiwa kaman tamkar ana mai da shi wanda yake da dan wani karfi ma baya ne domin
baya
me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa an tsallake wannan siradin
gaskiya so saboda haka gaskiya wadansu halayen su ce haka wai sai kika ba su suna yi dan na tabbata ko ta mata ta ba kuma ta karbi gaba yanda nan ta hada da gurin muka ce ta goma da je an ban mata saboda haka zan kike cewa gurin halin sa zai ko dan mata da suke nan cincin mamin kanki da ba ta ce gobe ta na a zanki take ban kanki da ba ta take yin kankenta daga kwanciyar daga ba da fiye da take yin da rana sai ta alala ya mace ce wannan fulawa to kin ga wannan ki gara wata jari ma ba nan shi bane amma wani ki gaba shi to shi kenan sai ya ga da ni a cikin ya tawo ma sai ba ko ba amma bai ba ta sai ba je wajen wani wannan sai hannun su ne to amma yau da gobe idan ana ga ana nufi bita dole sai ana bibiyar su wasu gaba ɗaya hankalin su baya wannan gurin so gurin su kawai a taimaka musu a basu
wannan tambayar taki ce kina magana game da mata masu kiwiya to malama Fatima wani gargadi zaki wa wannan rukunin mata
to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiwiya yana kawo babban lalaci kiwiya yana kawo manya-manyan kasala kiwiya na bari yara wata rana su zama barayi su zama ƴan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiwiya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'an ki kina yi kadan-kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai ya ni malama ne amma ni tun da na tashi da mallantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka mu iyali na duka sun yi qur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukan su kuma sheda ne ba su sana'an hannu
Sauraro sai a biyo mu bashi a cikin wani sabon shirin ciwon yamaci domin kuwa a nan za mu yi sallama a yau yanzu a madadin bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da kuma Malama Fatima Uwattara wato Malama Dangana da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa Abdulkarim da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya
yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun Kamaru
zan fara shirin da yin wannan mako ne da jaridan daga yanzu kasar jahohiyar Kamaru Allah ta yi mana bayani cewa yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren din awaren kasar jahohiyar Kamaru suna kokari sun yi kansu ga gwamnatin kasara domin cin maburi na wanda da zaman lafiya da ake gadamarwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan nan ta The Trust ta kasar Kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka 'yan jam'iyyar SAF ta marigayi
ni Jamhuriyar suka yi kokari na zaben Osi Joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin ƴan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan Osi Joshua din ya maye gurbin ni Jamhuriyar domin yadda ake ganin cewa yana da ƙwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zanto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta SAF. Sai kuma jaridar Afrimedia anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustapha Biya ya karfi bakuncin manyan jakadan ƙasashe guda biyu na ƙasar Rasha da kuma na ƙasar Faransa kasancewar shugaban ƙasar yana buƙatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakaninsa da manyan ƙasashen duniya. Za kuma muleka jaridar nan ta Lojo ta ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta yaba wa ɓangaren ilimin ƙasar jamhuriyar Kamaru wadda ministan ilimin na ƙasar yanzu haka yake ƙoƙarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'o'i a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai an buɗe jami'o'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Punch ta ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ƙarƙare mana cewar yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasar, amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace nace a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu ɗan jam'iyyar ta DPC ko CPDM ta shugaban Paul Biya ba sa buƙatan Frank Biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujeran shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyan DPC ko CPDM nan gaba kaɗan. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a taƙaice.
Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan ƙungiyar Hamas kuma sun kai har-har kan wuraren ƙungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-har ta sama. An ba da rahoton cewa ƙalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila, Laftanar Kanar Richard Hedge, ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa akwai wani babban kwamandan Hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama. A halin da ake ciki kuma, mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yaƙin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaƙa da shi da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, inji su. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito, wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murƙushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samaman ne a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na BMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Kasar sun za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kuɗin ta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61 da kuma ƙarfafa ƙoƙarinta na rage yawan basussukan cikin gida, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Muhimman taron manufofin kuɗi, inda suka ambato wani muhimmin taro da ake sau biyu cikin shekara goma, wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan Oktoba.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatarwa, sai producer-mu Salamon Abu da kuma injiniyan-mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.